a cikin wannan gina masallacin da aka yi a haka, wallahu ya sha'u inna hu da gadi gun, Allah ya shaida kuma yana shaida wa cewa lalle hakika waɗannan mutanen ƙarya suke yi su wallahi masu ƙarya ne a cikin maganar da suka faɗa suka ce in aradna illa al-husna ko da sun yi rantsuwa da Allah sau da yawa kuwa to shi ne sai a nan Allah Ubangiji sai ya ci gaba da gaya mana matsayin da aka ɗauka a kan hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kamar yadda muka sani da suka zo suka gina wannan masallacin in ba a manta ba an gina shi ne don saboda a kawo cancer a kan masjidin Quba masjidin Quba kuma jiya na gaya mana shi ne farkon masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina bayan ya shigo Madina yana isowa Madina inda taguwar sauran suna cewa a tsaya a ɗaukar suna cewa a tsaya a ɗaukar su kare ta to inda ta sauka ta durƙusa ɗin nan a nan ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina masjidin Quba wanda yanzu haka idan mutum ya je masjidin Quba idan Allah ya sa mutum ya samu ya je a Madina ya je masjidin Quba ya yi sallah idan ya yi sallah idan ya tsaya a tsakiyar wannan dom ɗin wannan rufin nata wanda yake daidai shi in ya ɗaga kansa sama to akwai wani waje inda aka rubuta suratul Nas an rubuta ayoyi da yawa da surori na Al-Qur'ani daidai inda aka rubuta suratul Nas akwai wani digo a jikin wannan digon za ka sani wani dot haka sun ɗan kewaye to wannan digon saitin sa nan ne taguwar manzon Allah ta tabbata yanzu haka yana nan a wajen amma shi da ba rubutawa suke yi ba sun yi kawai dai in kana da kwakwale-kwakwale da bincike da cikin haka gano to shi ne su zaɓe ta gaya mana da yin yankin da aka rubuta suratul Nas sai dai in ban sani ba yanzu ba irin rating jiya ko shekarar jiya ko wannan satin a mun yi amma din yin da aka rubuta suratul Nas akwai wannan dubo da suka yi ta hanga za ka gan shi din yi wannan dubon saitin sa ƙasa a nan ne kaguwar manzo Allah ta yi kuma a nan ne aka gina masu yi kuwa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana musamman a hadisin da Tirmidhi yake riwaya da Imam Ahmad da Isma'il zuwa ga Usayd ibn Ubayd yana cewa wanda bi ya yi sallah a cikin Quba daidai ne da ladan kura kamar yadda akwai riwayar da Ibn Majah yake da Sa'd ibn Khalif wanda shi ke cewa idan mutum ya yi alwala a gidansa sai ya tafi ya zo Quba ya yi sallah nafila raka'a biyu sallar nafila raka'a biyu kai alwala daga gidansa ka tafi Quba kai sallar nafila raka'a biyu Allah zai baka lada kamar ladar umra saboda matsayin masiruwa kuma mun faɗa mana cewa kamar yadda zuwa sunan Bukhari da Muslim da Isnadi zuwa ga Annabi Umar radiyallahu anhu ma yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan abun kamar al'ada kasa kamar al'ada duk ranar asabar in dai lafiya lafiya ba wata matsala ba zai yi alwala daga gida ya shirya ya zo Quba ya yi nafila raka'a biyu kuma ya gaggaishe da sauran al'umma da jama'ar da suke wannan wajen to da kamar shi Quba din nan shi ne aka tunkara aka nemi a yi masa kancan da wancan gina wancan masallacin kuma na gaya mana an ƙirƙiri fikirar ginansa ginin sa ne a kan fikirar nan ta Abu Amir Rahib wanda muka kawo maganarsa ce wanda na ce amma abun mamaki kuma shi ne baban Hamzatu ibn Amir Abu Abi Amir wanda ake ce mashi basirul mala'ika ka ga ma fa'ai babansa a kan nasa wani gagarumi ne a cikin musulmi wani gagarumi ne a cikin shahidan Uhudu amma kuma shi kuma ga uban ya ɗaya da shi saboda har ma malamai suka ce wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl to sai a ce man haraba Allah nan wane ne wanda haraba Allah wa rasulahu min qabl ne to suka ce Abu Amir Rahib shi ne wanda ya yi fito na fito da Allah ya yi yaƙi da Allah tun kafin yanzu a irin masallacin saboda kuma na ga wani irin abubuwan da ya yi ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi yaƙi sau ɗari ya ce to shi ba ya tare da manzo Allah a cikin wannan yaƙi yana ganin in zai samu taimakawa zai ce magana a kan ayati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuga su a Uhud ku su ji da daɗin ba aka zo Khandaq a shekara ta biyar Uhud a shekara ta uku aka je ta buka a shugaban ta buka shekara ta tara aka je fasu makka a hulayin shekara ta takwas don ma abin bai yi wanda ne ba to daga nan shi ne sai zai kulla wanda zai kulla ya tafi can wajen kaisar ya je rum ya ce ya aiko musu nan su yi ƙoƙari su gina wannan masallacin in sun gina shi shi kuma zai je wajen Kaisar, za a bashi runduna da jama'a da yawa da kayan fada da mayaka, za su kawo Madina su fitar da manzon Allah da shi da jama'a sa wannan masallaci, sai ya zama shine santar su ta gudanar da mulkin su, kuma zai dora su akan addini na gaskiya ba irin wasu addini na Annabi Muhammadu ba. So kaga abin da aka yi masa aka yi magana a kai, shi yasa Allah subhanahu wataala ya to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa, kamar yadda na gaya mana sun gama ginin masallacin kafin manzon Allah ya fita Tabu. Aka zo aka yi wa manzon Allah, aka ce masa ya Rasulullah, ga masallaci ne yanzu an gina ana buƙatar ka je ka buɗe. Ya ce to yanzu dai ina kan tafiya, ba zan tsaya ba saboda halin tafiya da muke ciki, amma in na dawo zan zo muku. To shi ne wanda aka ce ya zo a wani waje da ake ce masa zi awan ko kuma bakta awan, a wannan wajen ne ya tsaya Allah Ubangiji ya saukar masa da wannan ayoyin, waɗannan ayoyin da muke magana a kansa. Shi ne inda Allah Ubangiji ya ce alladhina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minina wa irsalan liman harama Allah wa rasuluhu min qablu wa yahlifuna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abada. Kar ka tsaya a wannan masallacin har abada. Da masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Wallahi masallacin nan wannan lahu din kamar irin wacce wacce muka faɗa jiya ne, wasu sun ce namul tasbih ce, wasu sun ce namul ibtida ce. Da masjidul ussisa, wallahi masallacin nan da aka gini tushensa ala taqwa, a bisa tsoron Allah. To wannan masallacin tun ranar farko, ussisa ala taqwa min awwal yawmin, tun daga ranar farko na kafa tushensa, a haƙƙu an taquma bihi, shi ne ya fi cancanta a ce ka tsaya a cikinsa don yin sallah. Fihi, a cikin wannan masallacin akwai rijalun, waɗansu mazaje wanda yuhibbuna, suna son an yi tatahharu, su riƙa tsarkakuwa. Wallahu, shi kuma Allah, yuhibbul mutatahhirin, ainihinsa mutatahhirin ne za ka ibadar ta'in a cikin ta'in aka yi tashkilin ɗaya ta'in ɗin, sai zamanto wallahu yuhibbul mutatahhirin, Allah yana son waɗanda suka zamanto masu son tsarkakuwa. Amma ba shi da wani bambanci a fa'alansa da fasararsa da inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina, da cikin suratu al-baqara. Saboda haka shi ne dai al-mutatahhirin su ne dai al-mutatahhirin ɗin ruwai. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar ya tsaya a wannan masallaci. La taqum fihi abada, kar ka tsaya a cikinsa har abada. To kamar yadda na gaya mana, da manzon Allah aka saukar masa waɗannan ayoyi, tun daga wannan allazina tattazu masjidan dirara har zuwa la taqum fihi abadan, har zuwa ala wajhi ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi al-jami'u kullu ahli al-ardi wa lahum al-mutahhirin, aw man ussisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin khayrun am man ussisa bunyanuhu ala shafa jubbihain fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin, la yazalu bunyanuhu alladhi balaw libatan fi qulubihim illa an tuqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. A wannan ayoyi da aka saukar da wannan ayoyi, sai manzo Allah ya ce to ai ko wannan masallacin kamata yayi aje a rushe shi. Shi ne ajiya a riwayar mu da na ɗauka daga siyaki Muhammad bin Isa bin Yasa, yake cewa sai manzon Allah ya kirawo waɗansu jama'a, cikinsu mun yi magana a kan akwai Malik ibn Dufshin, akwai Adi ko Malik ibn Adi ko Asim ibn Adi, an ce hatta akwai Washi ibn Adi ma a cikin wannan tawaga. Yace ku je wajen wannan masallaci, idhabu ila hadha almasjid az-zalimi aqwa fa ahlibuhu, ku je wajen wannan ila hadha almasjid az-zalimi ahlu, zuwa ga wannan masallaci da mutanen cikin sa az-zalimai ne, ku je ku kora shi. Wanda aka ce suka tafi, suka je suka kora wannan masallacin, suka rushe shi. Wannan daga nan labarin wannan masallaci ya zama ya kwanta, sai dai kuma abin da ya biyo baya. Kuma na gaya mana mutanen da suka yi malaman tafsir kamar su Ibn Jarir da sauran malamai sun kawo sun ce mutum goma sha biyu ne, wanda na ce muku akwai ikhtilafi a cikin sunaye da an kawo. Akwai su Abdul Rukmul Haris, akwai su Mujammah bin Jariya, akwai su Ma'tab bin Kushay da iyayensu. Abin da ya sa akwai ikhtilafi da sabani a cikin an kawo, hadda حاطب وطالبته الحاطب ولا طالبته الحاطب إلا ياجي بدر تبايا يواي زرايا لك تشكين ودن لا زعصا تشكين ودن لا هناك أكبر باي اتفاقي أكبر سورة ينقص وما يسوسوا أيه قص بيسوا وليه أمالي الله وبيجي بينك وانا أيهما سوى دعما بعد في الله أشكين سوى لا تقوم به أبدا كركسا أشكين وانا مسلاتي حق أبدا يقولون وانا مسلاتي وانا أسس على التقوى وانا أبي بليش عن ساعة التقوى سورة الله من أول يوم جنة دلانا كفا تنشى ساعة تو أحق أن تقوم به شيء يبتن شلقا كسايا أشكين ساعة في رجال تشكين وانا مسلاتي نزا كسايا أشكين ساعة akwai waɗansu mazaje wanda yake gona suna san an yi tsakaharu sun tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah kuma yana son mutanen da suka zama masu san su tsarkaka da ta gudi abadan abadan in muka da za mu ga zarafi ne zarafu zamani a ka'ida ta nahwu idan aka ce zarafu zamani to yana zuwa a bisa nau'i kashi akwai zarfu zaman wanda yake zuwa mutlaqi kawai za a ce kamar yanzu misali ka ce la af'alu kaza al-laylata la af'alu kaza ba za a yi kaza abu kaza ba yau kamar al-yau ko al-laylata a wannan garin ko a wannan wurin to kaga an yi itba'in wani abu guda daya a cikinsa wanda aka ce kaza saboda haka zarfin zamani ne amma tare da cewa an jingina shi zuwa ga wani abu guda daya kamar ka ce la af'alu kaza al-laylata aw la af'alu kaza al-yawma kare da kawo yau din nan to ka jingina shi zuwa ga wannan babu wani magana akai akwai kuma zarfin zamani wanda yake zuwa amma muhabi ba za a iya sani yaushe ne ainihin hakikarin abun ba kamar abadan kamar ahi kamar ad-dahr ila fata ana fahimtar wannan kamar ad-dahr kamar hi kamar abadan din da aka yi magana sai suka ce haka ake barin sa haka muhabbin sa amma idan shi ma wani abu wanda ya zo masa kamar la tahari to wannan abu aka ce shi ma to za a iya fahimtar lokacin da ake nufi misali kamar yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce masa la taqum bihi kadai sai sai a nan abun da za a fahimta a ciki shi ne kawai kar a tsaya a cikinsa kawai maganar da ake yi kira amma da aka kawo abadan to yana nuni a kan cewa la taqum bihi fi waqtin min al-awqati wa la fi hinin min al-ahyan saboda wannan abadan din da aka sa ta nuna cewa ba yanzu ba har nan gaba har can gaba har wata can gaba har wata can gaba har wata can gaba haka kuma wannan abun yana nan yana amfani a kai ba iya wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ba a'a da aka ce la taqum bihi ya muhammad abadan dan ka tsaya a cikin sa yadda ne ba wannan abada to kuma yana nufin kowa ma wanda zai zo bayan manzo Allah ya shige cikin wannan umarnin da harin da aka yi na cewa kar a tsaya a cikin sa saboda wannan abadan din da aka ce shine wanda har abada ba ba za a tsaya a cikin sa dan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan yana nufin cewa ba wani sunni ko wata alama ko kasuwanci da za a yi wannan abu ولا تصلي على احد منهم مات سيزي ابدا ولا تقوم على قبره وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيم ان ذلكم كان عند الله عظيم سو هذا ما يعني ذا اشكو له ولا ابو لا تنسى انا وجن القاضي ابو بكر بن العربي المالكي اسكن ابو بكر المالكيه kasan mutum ne wanda yake kishin magana malikiya saboda haka sai su daga nan ne kuma malikiya suka ce baya yiwa bai dace ba a yi jam'in sallah lokaci daban-daban a cikin masallaci daya ko limami ɗaya ko limami biyu sai dai a fita wajen masallacin ya ce har ma akwai wata riwaya ta Shafi'i wacce sai hali ta ce kwata-kwata kada kar a yi kawai ka fito malikiya suka so ba a so ya zama masallacin da aka ba da sallah ta farilla to kuma sai wasu su zo su jami'i suka ce su ma su da limamin su ko da wancan limami ne amma jama'a kashi biyu akwai jama'a da take zuwa karfe 1 da fata ya shirye ya ba su sallah, akwai jama'a da zo karfe 1 da rabi shi ma ya shirye ya ba su sallah, sai ba a yi ko ko su zo da jama'ar su ba a yi wannan shi ne abin da yace yace abin da malamai suka kasa ganewa ke da idan ka ji Abu Bakr bin Harb a fasar wannan aya yace shi ne abin da malamai suka kasa ganewa ke nan maliki ya gano saboda ya bi su karfin digadigai a wajen fahimtar ma'anar nusus da saboda mushirin sa ne dole zai bar zashi yace abin da suka ce kenan yace shi sa aka ce ba za a yi ba wannan shi ne abin da aka ce lazumin bihi abada yace saboda wai a yi saddi ga zari'ar idan mutane ba sa son limani suna iya ware wani abu da ban sai bari su zo su yi ko ko idan ba sa son mutum sai sai bari mu bari sai ya taɓa suna sai mu zo mu haɗu mai jami'in mu zai suka ce to a haram na tsamari ka san jindur ba a kan wannan ra'ayin su to wannan Allah wani ya ce to kar ka tsaya a cikin wannan masallaci to wannan masallaci idan Allah Ubangiji ya yi magana a kai ya ce da masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma bihi an yi saɓani a kan wani masallaci ne a bisa abu da zai zo mana a nan wajen zai zo mana a kan maganar ku ba ne amma akwai ibrahim da ta nuna cewa masallaci manzon Allah ne ake nufi wanda wannan riwaya shi ma malamai sun waje ta da yawa kamar misali ibnu jarir ibnu munzir ibnu abi hatim murdawi bayhaqi adalail an-nubuwa muslim imam ahmad imam tirmidhi imam an-nasa'i al-hakim abu ya'la al-mursil wadannan dukkanin su sun waje su isnadin su zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana cewa da ni da wani mutum daga bari Amr ibn Auf wadanda su ne suke unguwar da aka yi kuma mun yi musayar ilimi akan wani masallaci ne ake nufi da a masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin wani masallaci ne shi wancan malamin sahabi hadisin da yake shi ne din sa ba yace sai yace masjidu kubari ni kuma na ce masallacin manzon Allah sai muka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muka ce masa ya rasulullah ga abin da muke magana ni da wannan abokin nawa wane ne wanda masallaci ne sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce masjidi na ba ita ce wannan masallacin nawa to kaga wannan sai nuna cewa masallacin manzon Allah ne yake wannan haka akwai irin wannan riwayar da Ibn Jarir haka yau yayi da Ibn Abi Hatim yayi da Ibn Hibban shi kuma da isnadin su zuwa ga sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma wanda shi ma ya ce masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan da riwaya da aka yi da Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma shi ma ya ce masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai riwaya Ibn Jarir haka yau da Ibn Abi Hatim din da Ibn Munzir da ma sauran malaman hadith wanda Imam Ahmad ma ya yi ya kawo ta shi kuma da isnadin sa zuwa ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma ya ce masjidu kuma ne akwai masallaci akwai wata riwaya ta Imam Ahmad da tace da ta yi yaro ce ta shi kuma daga Abu Huraira shi ma ya ce masjidu kuma ne so da kai kira akwai inda riwayoyi suka nuna masjidu kuma ne akwai kuma inda riwayoyi suka nuna masjidun nabi sallallahu alaihi wa sallam to yanzu abin da ya rage gare mu tunda dukkan wannan riwayoyin sun zo a sahih yaya za mu raba su a bisa wannan tunkatunkar shin masjidu kuba menene hujjar da ta nuna masjidu kuba ne masjidun nabawi kuma menene hujjar da ta nuna masjidun nabawi ne shi yanzu darasin da ya kamata mu kura shi masjidu kuba abu da yasa aka ce shi ne saboda shi ne ya fi kusanci da inda aka gina wannan masallacin da aka sawa masjidu kuba saboda haka da aka tashi aka ce allazina takhadhu masjidan dirar dirar inna shutawa ga mutanen kuba saboda kusancin sa da kuba a kan da mata shi kansa kuba fa ni san masjidin kuba da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka bai kilomita shida ba wasu ma suna cewa kilomita 5 ne da ɗan sauran gidoji amma bai kai kilomita shida to in ma haka ne ka rike da duk ba su da nisa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi kuma da masjidin kuba da masjidin bira shi kuma kusancin nasu ya fi kusa saboda shi wannan ko kilomita ɗaya bai kai ba saboda haka bira ɗinnan da masallacin kuba ne ake nufi kufurin ɗinnan ka fi cewa da alfarmar masjidin kuba da kuma alfarmar masjidin nabawi tafrikan bainar mu'minina mutanen da suke halartar masjidin kuba wajen sallah irsalan da man qara Allah wa rasuluhu min qabl din ban nan an yi shi ne dan ya zama an yaki Allah da manzon Allah dan ya zama wannan shine madaka ta bugu da ka ci saboda haka sai suka ce kuba ne kuba din nan a kusancin sa wannan shine yake nuna haka sannan wasu kuma malamai suka ce tunda Allah ubangiji yace fihi rijalu yace da wasu kusa sa'ada taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi sai kuma yace fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu akwai wasu mazaje wanda suke so su tsarkaka a cikin wannan saboda haka fihi nan da aka jera su guda biyu abin da yake nufi yana nufin duka yana magana akan dabiri guda ɗaya ne dabiri guda ɗaya nan kuwa yana koma wani akan masjidin kuba domin shi ma an yi riwaya wacce ibnu jarir ya isa da su ga abu huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya saukar da a fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu manzo Allah ya rika tambayar ansarawa yace ansarawa naji Allah yana yaba muku shin menene abin da kuke yi ne wanda har Allah ya kike yi da yaban sarkin ku haka akwai wata riwaya wacce ita Tirmidhi ya yi da isnadin zuwa ga akwai riwaya akwai Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma akwai ta Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma wanda ake nuna cewa manzon Allah ya tambayi wani mutum da ake ce masa wayyuhun sa'ida yana cewa mutanen nan naji Allah yana yabon ku yana fi hijabi da hibura an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin me kuke yi ne Allah ubangiji ya ga ya dai wannan wannan riwayar ta nuna manzon Allah yana tambaya yana tambaya al-ansar akan ya ji Allah yana yaba musu akan sarki me suke yi ne an huwaice ta da wajen hanya hanya ta kai wajen guda 27 kuma a wajen sahabbai daban-daban akwai shi Jabir din akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Abu Huraira akwai Abdullahi bin Umar akwai Abdullahi bin Abbas akwai Abdullahi bin Mas'ud dukkaninsu suna magana akan yanayin yadda manzon Allah ya tambaya wanda Hafiz Ibn Kathir a cikin tafsir dinsa ya kawo wujuh din sai ga wata hanya daga waje ta ga wata hanya daga waje ta ga musamman riwayoyin Imam Ahmad su ya yi mai da hankali a kansu a wannan wajen to amma dai ko ma dai wane ne wato duka in mun haɗa su za mu ga manzon Allah yana tambaya ya ji menene abin da ake yi to tunda an yi tambaya kuma mun ji riwayoyi daban-daban malaman da suka yi riwayoyi zuwa ga sahabbai daban-daban sahabbai da aka wuce maganar a kansu su ma daban-daban to dole kuma amsoshin da aka ba wa manzon Allah su ma sun zama daban-daban za mu yi tafsiri su a cikin waɗannan maganganun akwai tambayar da aka yi wanda aka tambayi manzon Allah su ma da sallama da manzon Allah ya tambaya sai suka ce kunna nutbi'u al-hijarata bil ma'i wannan ce wayar da al-bazzar ya yi kawo ta da isnadinsa zuwa ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma wanda ya kawo wannan hadisin ya ce manzon Allah ya tambaye su ya ce me kuke yi ne suka ce a al'adarmu dama muna yin tsarki na zakuwa to kuma sai mu ji ba ma isuwa sai mun sa ruwa kunna nutbi'u hijaratan ba'u bil ma'i mun kasance muna bibiyar tsarkin tsakuwa da tsarkin ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shi ne fadalikum huwa fa alaykum nuru shi din ne wannan abu da yake dan haka ku rike shi akan wannan akwai riwaya da zamu yi kunna nastanji bil ma'i mun kasance muna yin tsarki da ruwa ne akwai ma da sun ga cewa babu wani namiji ko mace daga cikin mu wanda zai je ya yi ba haya a ce sai ya wanke inda rubin ba haya yake da ruwa akwai ma da sun ga cewa kamar ba Abdullahi bin Salam shi kuma da zai ce cewa sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da makauta daga Yahudawa to su da yanda suke yi tsarkin su suna yi kawai da tsakuwa ne sai suka ga waɗannan Yahudawa su kuma suna sa ruwa a ciki sai suka ji to mu riƙa yin amfani da tsakuwar ko mu riƙa yin amfani amfani da ruwa dan haka sai zama muna hadawa da zakuwa muna hadawa da ruwa dan kwaikwayon abinda waɗannan makotan da mu suke yi ba za a yace to shi ne abinda ake nufi dan haka ku tafi dan in mun tafi sosai baki daya suna kaiwa mutuka a wajen tsaftace kansu shi kuma Allah yana son masu sarakata to a nan wajen kare idan mun dauki wannan magana za mu iya cewa to masjidu kuma ne masallacin kuma ne Allah yake nufi da a wajensa ne ake ganin wannan magana a cikinsa kuma Allah ya ce fi rijalun min kulli ayyin sabaha yayin da wancan ra'ayi na biyu da ya ce masjidun nan al-masjidun nabawi masallacin manzon Allah wanda ash-shawkani da ya kawo waɗannan riwaya cikin sai ya ce don haka ruwayoyin nan da muka haɗa su sai muka ga riwayoyin da suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masallaci na ne to sun fi kowaɗanne irin riwayoyi waɗanda suka ce na uba ne sun fi su inganci domin idan ka kalli dandazon yanzu haka ka zama lissafa sama da mutum nawa kuka lissafa Ibnu Abi Shayba Imamu Ahmad Muslim Ibn Jarir Ibn al-Munzir Ibn Abi Hatim Ibn Hibban Ibn Khuzaima Ibn Abu Ya'la al-Mawsi al-Bayhaqi al-Dalail an-Nubuwa wadanda ka akwai wanda suka zo dazu wanda yanzu so akwai suka zo yanzu da so har yanzu samu goma a halin da haka yanzu a Gurguje wadanda suka yi da islahin su din nan zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kana anan sai suka ci saboda haka islamin da kuma yawan hanyoyin wanda suka rubuta hadisin daga Abdullahi daga Abu Sa'id al-Khudri sun fi inganci sun fi yawa dan haka ba yadda za a sa kafa a shuye su akan haka wannan kira al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arab sai ce ashhabu yana riwaya daga Malik cewa masjidun nabawi ne masallacin annabi ake nufi a kai shi kuma sai ce shi abinda Malik ya dauka a cikin wannan magana sai ya ce idan muka koma cikin suratul jumu'a za mu ga Allah madaukakin sarki ya ce wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadtu ilayha wa tarakuka bi qaima wa tarakuka qaima a ilahi aka yi wannan abu idan aka bar manzo Allah sai masallacin kuwa ko masallacin annabi masallacin annabi saboda haka to ahaqqu an taquma fihi taquma wa tarakuka qaima shine so da shi ko abin da abin da sallan ba ta kare ne kaga abin da yake magana kai gidan so da an taquma fihi da Allah ubangiji ya gaya wa manzon Allah a nan wajen to inda za ka samu ma'anarsa in ka koma juma'a sai ka samu manzon Allah sun bar shi a tsaye ko ta ku ga bari to da kan ka ko bi ne shi abu da yake da shi so shi ne musallaci annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to mun ji an taku wa bihi a nan wajen a masallacin annabi sai suka ce bihi inda aka yi magana da biyu wasu malamai sai suka ce shi kuma ba da biyu yana koma ba zuwa gare masallacin annabi da ake nufi fi rijalin yuhibbuna an yatahharu wa la yuhibbuna al-mutatahhirin sai aka ce eh masallacin annabi ake yi domin shi ma a cikin sa akwai mazajen da suka yi zama suna yawai ta wannan abu suka ce ah to amma me yasa manzon Allah yake tambayar ansarawa akan cewa ya naga Allah yana yabo da yaku me kuke yi ne kuma suka ba shi wannan ansa suka ce eh ai ansarawa a masallacin annabi ba akwai shi saboda haka mutanen da ya tashi yi ba tambaya a lokacin ansarawa ne shi yasa sai aka rubuta hadisin cewa manzon Allah yana tambayar ansa so da haka masallacin annabi ya ake da yadda waɗannan kuma wasu suka ce masallacin uba ake nufi so da haka tana daga cikin matsalar da ba a tsaya a kan wane ne a ciki ba har yanzu za ka ga wasu malamai sun tafi a kan cewa masjidul haram a masjidul nabawi ake nufi wasu kuma sun ce masjidul uba ake nufi wasu kuma suka ce a'a a masjidul ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi zai iya daukan duka biyu domin masjidin masallacin da ussisa aka kafa tushen sa ala taqwa a bisa tsoron Allah min awwal yawmin tun daga ranar farkon gininsa masallacin waye ya sanci a samu wannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masallacin da manzon Allah ya gina wa yake nan kuma masjidin kuwa masjidin kuwa manzon shi ya dora tushen harsashin gininsa an ce shi fara kora tubalin farko sauran sahabbai kowa ya kawo aka dora aka ci gaba da bi kuma aka dage a cikin wannan kwana hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gashi su kuma shi kuma yace masallacin nasu da suka zo suka gida an ce shi ba sun yi sallar juma'a a ciki sun yi sallar ranar asabar sun yi sallar ranar lahadi ranar litinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika aka je aka rushe shi shi wannan masjidu dirabi saboda haka malamai suka ce kenan za mu iya cewa a masjidin kusisa ala taqwa fi awwal yawmin to dukkanin waɗannan biyu za su iya dauka za mu iya cewa masjidul haram ne kafin masjidul nabawi ne za mu iya cewa kuma masjidul ba ne dukkanin su kowa ne zai dauka wallahu ta'ala ayoyin kansu za ka wuce hadisan kansu za ka ji kowane yana da inganci amma wannan ya ce wancan wancan ya ce wancan kuma alƙalin mai shi kare a ajizar insa a yakin mebuwar jinna a hannun ta su yi da hankula ba kullum yau min tumbi ila samiri yi muku zaci min lafzi hankula ba ta ta hannun da bihin masami uwar afuwa ta hawar kuriri wa al'abaru alƙalin ya a ya aiki da cikin saka da dare a jamurin ta me yasa masu bala ga musu kawo irin sa kullum sai ka ga mu'jiza sabuwa ana saukarwa daga bakin masu karatu in suna da rashin alƙalin da shi ne kunnuwa suke yin kawata saboda shi ne ado kuma da shi ne harsuna da bakuna suke jin daɗi saboda shi ne alawa wanda ya fi komai zaki alƙur'ani ne shi ga ne za ka faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗi kalmar sa ta ba da ma'anar daidai wancan ba ya faɗi tasa ta ba da ma'anar daidai yanzu muka yi magana a wancan darasin da ya gabata na wannan allazi da dinna shi ne na kawo magana الشاهد هنا سوى وعما بلا واو الذين وضم في مدى السصى مع كسر وبنيان بويلا عما لنا ابن عامر دناك اساكر تاشدا الذين بلا واو الذين هذا ابو جعفر المدني اسكن سكن صورا قراءه الشفاء يتكرر تاشد الذين صورا قراءه اساكر تاشدا والذين a halin da ake ciki to akwai hukunci na biyu wajen abaman assasa bunyanu ko ko abaman ustisa bunyanu da shi ma wannan yana nan idan ya shi a gaba za mu zo inda ake magana a kansa saboda haka Allah Ubangiji ya yi magana a kan haka to amma a nan akwai wasu magana a kan wannan aya da Allah ya ce a haku arzikum mafi a haku afarkatu ne na haku mafi yawa in ya zo za ka ga ga wani kuma in an ce ya fi cancanta kenan wannan ma ya cancanta saboda an kawo a haƙƙo to kenan ya ce a haƙƙo an ta kuma bi shi ya fi cancanta da ka bi shi da an ta kuma bi da tsaya a cikinsa mai salla a shi wannan ba kenan ya cancanta to sai suka ce nan akan tafiye ba yana zuwa a kan bayansa ba yana nufin na tafadun bai na fifiko ba ne wancan ba yana da cancanta amma wannan ya fi cancanta a'a kamar suka ce ma'anarsa kamar inda Allah Ubangiji yake cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'min ai wani wanda ya cancanta a ba shi saboda haka ahaqqu da aka kawo ba sai za a yi addu'a amma dai Allah da manzon Allah shi ya fi cancanta a ba haka ake Allah da manzon Allah su ake bi su suka cancanta a bi wani duk bai cancanta ba haka yake fasara wannan abu kuma wasu suka ce kamar yanzu misali Allah Ubangiji ya ce ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila sai kawo khairun din amma ashabul nari ba ai da ba za ka ce amma abuta zaman aljanna su ne suka bi alkhairin mazauni da matabbata da wajen baccin rana na yan wuta idan suka samu wannan damar saboda ka kaiwa a nan ba za a yi amfani da ita akan babinta ba domin wancan an kore shi ma kwata-kwata babu shi ka ga wannan gida kamar a zalika khairun nuzulan am shajaratu zaqqum ko kul a zalika khairun am jannatu khuldi allati wujida lilmuttaqin ka ga da mun jira ga wasu ka ga wannan duka baki daya ba yana nufin wannan ma ya cancanta ba amma wannan ya fi cancanta to sai suka ce wannan wajen a haƙƙo ɗin nan da aka kawo a nan to ba ana nufin cewa waccan masallacin ya cancanta ba amma masjidu kuba ko masjidun nabawi ya fi shi cancanta ba wannan ake nufi ba a nan a haku ba ta aiki a kan babinta kana korewa ne waccan babu shi aslan kwata-kwata bai ma dace ba a abu ma a rushe shi ka ga wannan kira to wannan a haku an tabo ba biyu fi rijalin da ke kuma an yi ta taharu wallahu yuhibbul muttaqin
فمن وسطه نياله على تقوى من الله ورضوان فخير ام من وسطه نياله على شفا جرد هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهل القوم الظالمين
a kamar usi sabiyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwani khairun amal usi sabiyanuhu ala shafatul binhari fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin a kamar usi sabiyanuhu yanzu wannan wanda aka gini tushensa aka kafa tushensa aka kafa tushen gininsa usi sabiyanuhu aka kafa tushen gininsa ala taqwa min allahi wa ridwani a bisa tsoron arka da kuma yardar Allah khairun shi alkhairi amma usi sabun yaruhu ko ko wanda aka kafa tushen gidinsa ala shafa jubin hari a bisa gaba ta gefen ramin da ya zaizaye wanda yake dab da rufsawa fanhara sai kuma ya rufsa din bihi da shi ginin baki daya na masallacin fila da jahannama a cikin wuta jahannama wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shirewa da mutanen da suka zama a sare wannan fasarar wannan aya kenan to shi ne idan Allah ubangiji da yace a baban ustisa shi ne a nan inda da gaya mana wa dhumma fi man assasa an yi dhamman man assasa abun da shi ba abun da aka yi magana a kai a cikinsa shi ne wannan assasa haka a faman assasa bunyanahu ala taqwa min allahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jubin hari fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin wannan baki daya mafi yawan qur'ani sun tafi a kan wannan abubuwan da ake magana a kansa ciki shi ya sa a nan wajen da ya tashi shi ne sai yake cewa wa amma bilawawin nazina wa dhummati madassasa ma'a kasrin wa bunyanuhu ila shi ne kuce amma idan ibnu amir da kuma nadir da abu ja'far al-madni da ya bi su sun karanta a faman sun su ne suka karanta wallazina ba tare da wawun din ba sai suka sa allazina to shi kuma yanzu abin da yanzu kuma ya rage a cikin wannan abu shi ne sai wannan man assasa duka malamai haka suka tafi a kansa a ciki in banda kuma har wa yau ne su shi ibnu amir da nafi'u din su kuma sai suka tafi da a faman ussisa an ce shi kuma haka abuja kalmar da ya ce shi ma dai harwa yau ya karanta shi a kan abaman ussisa bunyanu sauran malamai sauran ƙurani sai suka karanta shi kan abaman assasa bunyanahu wato da takdirinsa ya yi bina'insa mai fa'i abaman assasa bunyanahu ala taqwa min allahi wa ridwani khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jubin hari sauran ƙurani duka haka suka tafi baki daya a kan karanta shi amma waɗanda suka karanta wallazina nan ba su kawo wawun ba suka kawo allazina shi ne da ibnu amir da nafi'u da abu ja'far al-madni sai suka karanta shi da kuma afaman ussisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwani khairul amal ussisa bunyanuhu ala shafa jubin hari haka suka karanta shi a cikin wannan ira'arsu a ciki akwai sauran ira'o'i waɗanda su kuma shazozi wanda suka kawo haka kare yanzu muna da afaman assasa bunyanuhu muna da afaman ussisa bunyanu wadanda bisa jinye ne to yanzu kuma akwai afaman usasu bunyani an karanta shi da haka an karanta shi da afaman asasu bunyani akwai afaman asasu bunyani akwai afaman usu bunyani wadanda su kuma duba ba sa iya ba sai kuma muna da afaman asasa bunyana akwai kuma afaman usisa bunyana kaga su kai guda shida amma biyu ne ta ke cikin safiya hudu duk ba a kan da su afaman asasu bunyani afaman usasu bunyani afaman usu bunyani afaman asasu bunyani wadannan hudu duk an karanta su da shi so amma afaman usisa bunyani mu da afaman asasa bunyani su ne wanda ake magana a kan su suna cikin safiya to yanzu wanda ya taba gidan sa to idan aka ka sai mu ce to yanzu wannan afaman asasa bunyani yanzu wannan wanda ya taba tushen gidan sa alaka wa min Allah a bisa jin tsoron Allah wa yuwari da kuma bisa yardar Allah khairun shi ya ta tai amma asasa bunyani ko ala shi fatu bin ko ko wannan wanda ya taba tushen nasa gidan ala shafa shafa gaba gaba age da shi shafa sannan juf bakin ramin da ya zaizaye ruwa ya fara zaizaye shi saboda haka shafa ramin da bai zaizaye ba bakin gafar ramin da bai zaizaye ba juf bakin gafar ramin da ya zaizaye harin bakin gafar ramin da ya yi kirusawa so a duk wannan abubuwa guda uku aka hannu ake wannan da suke rafi saboda sai aka suwa da ce fan hawa sai fa ya rusa bihi a ƙarƙar wannan da aka kafa wannan tarfa sai fara da fan hawa bihi sai ya rusa da shi fi lahi jahannam a cikin wutar jahannama wallahu la yahdi qawma zalimin kai Allah ba ya shirya da mutane da suka zama zalimai shi yasa sai da abubuwa hudun nan da Allah ubangiji ya kawo musu a kai shi da shi ma da ya ce ittakhazu masjidan firaran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minina wa yasara lima harama Allah saboda haka shi ma sai ga shi shafa jubin hari fanhara bi filan jan abu hudu suka zo da shi ya kawo su abu hudu kuma ya ba su ansa da shi sai ya rutsa da shi filan jahannam a cikin wutar jahannama a shi sa da gaya mana imamu Ahmad yana ruwaya daga Jabir bin Abdullah yace a zamanin manzon Allah ya ce wallahi ina ganin hayaki yana fitowa daga wannan masalla wannan wanda da aka rubuce Ibn Jarir a kabari yana cewa idan ka je da sabon relation da biyu ka je shi a inda aka rubuce wannan masallacin idan ka zo dauka za ka ga ya koma wuri da shi sa wasu suka ce ban har bi bi na jahannam din hakiki ne wasu suka ce a majazi ne so in hakiki din ne ma babu abin da zai hana kai domin in mutum ya ce ya iji ya je gurin rami hasa ya na gurin rami har ya ke da dalilai da ni kuma kuma haka aka gani a zahiri da bayan da zai ne abu da amsa idan kuma majazi ne to tunda Allah ya fara wannan ban har bi bi na jahannam ai azantan ka ne idan aka ce abu ake cewa majazi ina sai Allah Allah ubangiji ya ce ya fara zan aka kana san sabai ko ne sai ka ne ina sai Allah bakwai wallahu la yahdi qawm zalimi Allah baya shi wa da mutanen da suka zama azzalimai ala shafa jufin wannan jufin din nan shi ne shi ma a bai kira a kan sa inda yake cewa wa jufin a jufin din nan ala yasa da sukun na wannan din sa inda yake cewa fi safwi kamilin fi safwi kamilin sannan sai ce kuma taqaffa fathu dhammi taqaffa fathu dhammi fi kamilin ala fi safwi kamilin to ala da za mu gane su waye suke magana fi wa yake da fa hamzatu safwi wa yake da sadun shuba kamilin wa yake da kafun ibnu amir saboda haka sai ka ce fi da hamzatu safwi da kuma shuba a riwayar asim a kira'ar asim lai da yadda asim da kuma ibnu amir a wajen masu riwayar su duka su biyu to suna karanta shi ne da ala shafa jurkin ba jurkin da ya jawo yanzu jurkin fi safwi kamil su ne masu farasa fi safwi fa'un din hamzatu sabin din shurba kafin din ibnu amir su suke cewa fi safwi kamil ko da an ce ya uba haka yake karantawa shi saboda shati bi baya na da mana bai cika taba sauran ƙura guda uku ba saboda haka shi ba haka yake karantawa wasu sun ce ba har talafa haka yake karantawa a wata riwayar da aka yi a wajensa saboda haka za ka samu ala shafa jurkin haka hamza yake karantawa ba jurkin da ya jaba yanzu sauran ƙura shi suke karantawa ala shafa jurkin hari saboda haka da hamzatu da ibnu amir da shuba abubakar bin ayyash a riwayar da ya yi daga asim wato a wata riwaya ta asim kenan shi ma haka ake kara ala shafa jurkin sai a ce ala shafa jurkin hari fadhara bi bina jahannam wallahu la yaghfiru sai idan aka faɗa kulubun shi kuma wannan za mu zo shi a kansa yawa saboda haka wannan shi ne abin da aka yi magana a kansa to waɗannan gaba-gaba abubuwan da aka saka a ciki dukkaninsu idan ka kalla za ka ga ashe a ma'anar inda aka yi wannan ginin ma'anar wajen kansa sai aka ce a nan shin menene abin da ya haddasa wannan abu inda ya kamata su yi ginin ne ba su yi ginin daidai ba shi ya sa Allah bai tafi ginin ba ko kuwa niyyarsu ita ce ta ba ta har da filin da suka yi yau ya kamata ta mai kama a nan ba ya kuwa ana cikin wannan magana shi ne shin niyyarsu ce ta zama mummuna har inda suka gina ma daga baya zama bakin gaɓar rami za a zama ko kuwa dama rashin sa'a suka gina a daidai bakin rami gaɓar waki wannan ita a zama shi ya sa wai an ce wani sahabi da cikin sabon annabi yana cewa mu kan walida wallahi ba abin da za mu sai mu gode wa Allah saboda a madina nan cikin garin madina kuna da inda yanki da aljanna ne kai kuna da kuma yanki da wutar yi duka in ban da madina ba ku inda aka samu wannan yace a madina ne muke da ma baina baiti wa minbari wa wasu miliyar a tsakanin daki na da minbari na wani dausayi ne daga dausayin aljanna ba shi sa shirin sai ya tsawo a kullu jannati da ilmi walam amut yumi agrida ku ga yake ya yace in shiga aljanna ta dawama ba ko mutuwa ne ba ga ni aljanna a zuri amma ba mutuwa ne yace ko so ko ko ne ni ba ke ne ta zo ne amma ta kasu aljanna ba bai da wuce mun bari yau su miya ne ko za ta ba ka kan kalbi na da dumai na dau sai ya aka yi ko na aljanna ka ji in kana zama a wajen kana zama aljanna wanda duk bai yadda ba kuma dama ba ya ciki a kuma shi ne shi ne to kuma abin yankin wutar jahannama shi ne a wannan wanda marqus sabbi ya ruhu ala shafa jurubin harin falhara bihi fi nar jahannam saboda haka a madina abin yankin da ita zai kana cikin jahannama abin yankin da ita zai kana cikin aljanna saboda haka sai mutum ya zaɓi inda yake so ya zaɓa ne mu da wannan jama'a so wannan shine yankin na gafar mutar jahannama wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah barki sarki baya shiryarwa da mutanen da suka zama a zalimi na
la yazalu
da ya zalu buyaru huru lalifa na wuyi ka sauki kulubi gini ina an tuka a wuluhu wallahu alimul hakim da ya zalu buyaru huru wannan ginin nan nasu allazi balau allazi da balau wannan wanda suka gina da ya zalu buyaru huru lalifa na wuyi ka sauki kulubi wannan ginin nasu wannan wanda suka gina da ya zalu baya gushewa yana matsayin ribatan kokonto da shakku fi kulubihim a cikin zukatansu illa an tukaɓa kulubuhun har sai zuwa lokacin da zai zama an yayyanke zuciyar tasu wallahu alimul hakim Allah masani ne ga dukkanin abin da ake aikatawa kuma gwani ne a cikin irin abin da shi yake aikatawa wannan ayar ita take nuna cewa ashe har ƙarshen duniya wannan ginin nasu ba zai fushe ba yana matsayin ribatan fi kulubihim ribatan fi kulubihim dinnan ibnu jarir dan Ibnu Nahas dan Ibnu Munzir suna riwaya daga Abdullahi bin Abbas a cikin fasarin wannan ribatal dinnan ya ce abinda ake yi shakkun wa nifaqun shakku da kuma munafici yayin da su suka ce abinda ake yi a cikin wannan abu shine wani irin a